Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 18 ga watan Ramadan shekara ta 1445 Hijriya, wanda ya dace da 28 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan sura mai albarka, suratul Qasas, aya ta 21 a wannan gari mai albarka, garin Kumo, Akuluka Government, jihar Gombe, Nigeria. Allah ma bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
لبني يا يدو أسر مصر cewa annabi Musa alayhi salatu wassalam yayi kisan kai, ya kashe wani makibde. Fir'auna ya samu labari, ya ce a neman masa annabi Musa zai kashe shi, zai ɗau mataki, tunda yayi kisan kai shi ma za a kashe shi. Sai ga wani bawan Allah mumini a cikin gidan Fir'auna, mutum ne mai imani, a can wato wajen gari ko ƙarshen gari, ya zo yana sauri, shi ne ma'anar yasa. Ya zo yana sauri yana neman annabi Musa alayhi salatu wassalam. Yayin da ya zo wajen shi, sai ya ce, ya Musa, innal mala'a ya'tamiruna bik, manyan gari mutanen Fir'auna suna ta shawara a kanka don su kashe ka. Kalmar ya'tamiruna bika tana nufin attashawur fi ma bainahum, shine al-i'timar. Kullum min al-mutashawirina ya'muru al-akhar, kowa yana ba wa ɗan uwansa umarni cewa mu je mu halakar da wannan bawan Allah, kamar yadda Allah ya ce, wa atamiru bainakum bima'ruf, ai tashawaru bainakum bima'ruf. Na ji mutane suna ta shawara a tsakaninsu da Fir'auna da mabiyan shi za su kashe ka. Fakhruj inni laka min nasihin, ka fita daga wannan gari ya kai Musa, ina maka nasiha. Matuƙar al'amarin haka yake, kar ka bari su kashe ka. Wala tu'arid nafsaka ko tu'arid nafsaka lil khatar, kar ka jefa kanka cikin haɗari. Inni laka min nasihin, ni ina cikin masu maka nasiha. To wannan mutumi, malamai suka ce wani mutum ne shi mai imani ne, amma Fir'auna bai san ya yi imani ba, yana cikin mabiya Fir'auna, amma Fir'auna bai san mai imani ba. Annabi Musa ya amsa kiran shi, fa kharaja minha, sai ya fita daga garin Misra khaifan, yana mai tsoron azzalumai Fir'auna da mutanensa. Ya tarakabu, wato yana ta sauraro ko yana ta tarakubi, yana bibiya ko za su kai mai farmaki. Ya ce, Rabbi na jini min al-qawmi zalimi, ya Ubangiji ka kubutar da ni da ikonka mai ƙudurarcika wa fadlika min al-qawmi zalimi, daga mutane a zalimai. Bi an tukhallisani min kaidihim, Allah ka kare ni daga makircinsu kuma ka shiga tsakanina da ni da su. Ya Allah, ban yi nufin kashe musu mutuminsu ba, na yi ne don na kore zalunci da za a yi. Yanzu ga shi Annabi Musa dai an bashi shawara, an ce mai Fir'auna yana neman shi ya tattara ya fita ya gudu. Daga nan malamai suke cewa yayin da mutum yaga za a yi mai ta'addanci, ba wai tsoro ba ne don ya gudu, ba tsoro ba ne kar mutum ya tsaya a halakar da shi. Inda yadda za ka yi ka gudu ko ka ɓuya ko ka je wani wuri, to wannan ba laifi ba ne. Kun ga wannan annabi ne cikin annabawan Allah, aka zo aka ce masa ana neman ka za a kashe ka, sai ya fita yana mai tsoro, yana mai ɓoye kanshi, ya lallaɓa ya bar garin. Ashe wani uzuri zai iya sa ka fita ka bar garinku? Rashin zaman lafiya, ana neman ka da sharri ko za a zalunce ka, ko ana neman a raba ka da ranka ko da iyalinka, da haka ba laifi ba ne mutum ya gudu ya je ya ɓuya don ya kubutar da rayuwarsa ko ya kubutar da mutuncinsa kada a tuzurta shi. Daga nan wannan sura ta gama ba mu labarin rayuwar Annabi Musa a tsakanin garin Misra da kuma Madiyana, bayan girma ya zo masa, ya kai munzali da kuma irin jarrabawar da ya gama da ita. Na kisan kai da yi ba da niyya ba. To, ya fita daga gari zai tafi Madiyana. Me Allah ya ce?
Walamma tawajjaha tilqaa Madiyana qala asa rabbi an yahdiyani sawaa as-sabeel.
Yayin da Annabi Musa ya tinkari garin Madiyana, saboda Madiyana din ba ta cikin mulkin Fir'auna, daga ya fita ya bar wa Fir'auna ƙasarsa. Walamma tawajjaha tilqaa, yayin da ya fuskanci wato a garin Madiyana, tilqaa Madiyana, wannan mansub ne ala zarfiyya al-makaniyya, inji malaman nahwu, amma asalinsa ismu masdar ne, kamar yadda ake cewa dari tilqaa daru fulan, idan suna daidai suna seti da juna. Kalmar Madiyana suna ne na ƙabilar Annabi Shu'aibu, ko kuma alƙaryar Annabi Shu'aibu, wanda Annabi Shu'aibu yake rayuwa a cikinta. An ce da garin Madiyana Madiyana ne, an danganta garin zuwa sunan wani ɗan gidan Annabi Ibrahim mai suna Madiyana ibn Ibrahim alayhis salam. To sai aka ba wa garin suna Madiyana, amma asalin Madiyana ɗin sunan mutum ne, ɗan gidan Annabi Ibrahim ne. Bada ma ya fita, an ba shi shawara ya bar garin, yana mai cikin tsoro, yana tarakkubi, yana duba baya, yana duba gaba, saboda Fir'auna ya tura a neme shi za a halakar da shi. Sai ya tunkari garin Madina can ƙarshen Sham da Hijaz a ta bangaren hagun ɗin ƙasar. Yana fuskantar wurin yana tafiya yin addu’a, ya ce ya sa rabbi an yi hadiyani sawa a sabil, sannu Ubangiji na da Allah zai shiryar da ni hanya wacce take ta daidai. A nan abinda yake nufi a sa rabbi Allah ne halaka ni da ƙudurci, Ubangiji na da ya halicce ni da ikonsa, wacce wallani biri a ya ce wata ya ce ya ɗauki nauyina da kulawa da ni da yamin tarbiya, zai shiryar da ni zuwa ga hanyar da tafi kowace daidai da za ta kai ni wurin tsira kuma ta kubutar da ni daga hanyar azzalumai. Yana fita ne wannan addu’ar a sa rabbi an yi hadiyani sawa a sabil. Abinda ake nufi da sawa a sabil shi ne at-tariq al-mustaqim as-sahl al-mu'adda, hanya mai sauƙi wanda za ta kai mutum inda yake so, ila naja, zuwa ga tsira. Wannan min idafati sifati ne ila al-mawsuf, abinda ake nufi a sa an yahdiyani rabbi ila at-tariq al-wasat al-wadih, sannan Ubangiji na zai shiryar da ni zuwa ga hanya ta tsakiya ta daidai, ba zan bata ba. Allah ya karɓi addu’ar annabi Musa bayan ya yi tafiya mai tsawo, ya yi tafiya mai wahala zuwa wannan gari na Madina. Ya sha wahala, ga yunwa, ga zafin rana, ga daji, ga ba abinci ba abin sha. Shi ne Allah ya ba da labari da ya isa garin Madina me ya faru.
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
يا كما هي بزي اكو انما سيغرن مدينه. Allah ya ce walan ma wara da ma a Madina, yayin da ya isa wajen wani ruwa na Madina, wasu suka ce ruwa ne, wasu suka ce rijiya ce da ake ɗiban ruwa ana shayar da dabbobi. Waje da alaihi ummatan minan nasi yasqun, sai ya tarar da tarin jama'a suna shayar da dabbobinsu ruwa. Waje da min dunihi imra'atayni tazudan, a gefensu sai ya ga wasu yara ‘yan mata guda biyu suna ta koran dabbobinsu kada dabbobin su shigo inda mutane suke. Yana isa ya tarar da wannan matsala. Imamu Qurtubi Allah ya masa rahama yake cewa wuruduhul ma balaghu, da aka ce walan ma warada ma a Madina, ana nufi yayin da ya isa gurin ruwan Madina, ba wai shiga cikin ruwan yayi ba. Kalmar wurud tana zuwa da ma'anar dukhul, ta ce kalimatul wurud bi ma'anar dukhul fil mawrud, kamar yadda kalmar wurud tana zuwa da ma'anar al-ittila'i alayhi, leko abu, ganin abu, wal ghulubu ilayhi, da isa wurin ko da mutum bai shiga ba. ذاك ولما ورد ماء مدينة أنا نفهم ولما وصل إلى ماء مدينة يعني إساء زوى روى مدينة وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونه امرأتين تذودان يا ترى ما تاسنا كورن دبوبي دغا كلمه الزود ني الزود على العربي تانا في الطرد ده الجفء ده الحبس كما يدك تزاد فلان ابنه عن الحوض واني يا كوري رقمس دغا تبكي زودن ده زيادن ko ziyadan ana nufin wato tsare abu da hana shi zuwa wuri abinda kawai ayat take nufi annabi Musa ya ji ya samu tare masu yawa suna shayar da dabbobinsu da raƙumansu a wajen wannan ruwa ya tarar da kusa da su ga wata wasu ‘yan mata guda biyu suna koran dabbobinsu suna hana su kar su je wajen ruwan suna bari su jira idan mutane sun gama sai su kuma su shiga saboda ba su da ikon su je su cinkoso da maza a wannan lokacin annan Musa da ya gansu yana cikin dawowa daga tafiya yake mutum ne mai himma da ƙoƙari sai ya ce ma khatubu kuma me kuke nema a shanu kuma me shanunku me kawo ku wannan wuri me yasa naga kuna koran dabbobinku daga nan anan ne suka bashi amsa suna bashi uzuri kala ta su bi sai suka ce la nasqi hatta yusdira bi'a bana mu shayar da dabbobinmu ba sai waɗannan makiyaya wato sun gangara sun bar wannan wuri mu kuma sai mu je mu shiga mu kadai babuna Shekun Kabir babanmu tsoho ne mai girman shekaru annabi Musa ya fahimci cewa waɗannan mata ne masu kunya mata ne masu kamewa mata ne masu mutunci ba su yarda su shiga cikin maza su yi cunkoso da su don biyan buƙatarsu ba suka ce inna min adatina mu a al'adarmu a garinmu Allah nasqi mawashina in ba ma shayar da dabbobi sai mutane maza sun bar wurin ba ma haɗuwa da maza ruwan ya zama ba kowa sai mu zo mu ɗiba saboda mu ba a koya mana cinkoso da maza ba mu mata ne kuma ba mu da wanda zai taimaka mana da wannan aiki a gidanmu ba mu da ɗa namiji babanmu mu kaɗai ya haifa mu ne ‘ya’yansa mata ga shi ya tsufa ba zai iya kiwon dabbobi ba ya tsufa ba zai iya zuwa yana ɗiban ruwa ya ba dabbobi ba bayan nan Musa ya ji wannan bayani nasu tausayi ya kama shi haɗe da damuwa ya yi gaggawa ya ce bari ya taimaka musu abinda wannan ƙissar take nuna mana duk mace mai mutunci duk mace mai kima mace mai daraja to tana ja baya-baya da shiga cikin maza ba ta cinkoso da maza ba ta kokawa da maza ba ta turereniya da maza dan shi ne kare mutuncinta abu na biyu kimar mace ne da darajarta da ɗaukakarta duk abin da zai kai ta ta haɗu da maza ta janye jikinta muna kira ga iyayenmu mata su kula da wannan ƙissa su kare mutuncinsu su yi taka tsantsan su daina shiga cikin maza. Tsarin karatunmu da muke a jami'o'i da kwalejoji da ake barin maza da mata suna haduwa wuri guda, al'amari ne da ya saba wa Allah. Zunubi ne, saban Allah ne, haramun ne. Idan za su haɗu sai dai kujerun maza daban, kujerun mata daban. Amma a saka mace balagaggiya a gaba, wani namiji ya zo ya zauna a kujerar baya, a bayanta, saboda ana jarrabawa ko ana karatu ko ana lacca, wannan ya saba shari'a. A asibiti, idan har ana yin layin karɓan kati ko wani abu ko layin bin likita, to a raba maza daban, mata ma daban. Taron siyasa, ku raba mata daban, maza ma daban, in har matan sun je. A makarantunku, duk wanda yake da iko ya yi makaranta, ko yake da iko yake shugabantar makaranta, to kada ya haɗa mata da maza a waje guda. Wannan shi ne ake ce da shi ikhtilat, cakuɗuwa tsakanin maza da mata. Me yasa? Saboda shi ɗan yana gindayawa ya shuka sharri a tsakani. To yau matanmu ba ma wai cakuɗuwa da maza ba, abubuwan da suke yi ya wuce hankali, ya wuce tunani, ya wuce kunya, ya wuce mutunci, ya wuce sanin ya kamata. Yanzu mata su ake a cire musu kunya gaba ɗaya a fuskarsu, rashin kunya kawai, da rashin ganin kimar kai da darajar kai. Ba abin da ba sa yi. In za a ofis a wajen aiki, sai ka ga an sa mutum da mace da namiji a ofis ɗaya, su tura ƙofa su rufe, su yi ta hira kuma mata aure ne. Saboda ta tafi aikin albashi za a bata 35,350 a wata, kullum sai ta haɗu da namijin da ba nata ba. Da bala'in keɓanta da mata da ake a ma'aikatunmu, hadith wala haraj. Kudi ƴar wani ne ko matan wani, dole ne mu yi ƙoƙari mu samar da canji a cikin mu'amalolinmu da harkar kasuwancinmu da harkar gwamnatinmu. Duk gwamnati mai mutunci tana ganin mutuncin mata, kuma tana kare cakuɗuwa da su. Wannan shi ne kamala, wannan shi ne daraja. Ma yanzu mace za ka ganta a kasuwa, jikinta yana gugan jikin namiji, ta je sayayya. Ta damu ba, kuma shi ma namijin bai damu ba. Wani wurin ma sai kafaɗarka ta taɓa kafaɗarta kafin ku rabu. Duka a garin musulmi, a ƙasar musulmi, ka kasa gane mai bambanci tsakanin matan musulmi da kuma arnansu. Da haka waɗannan ‘ya’ya sun nuna mana haɗarin cakuɗa tsakanin maza da mata. Kuma wannan ya nuna mana ashe ba a iya shari'ar Annabi Muhammadu ne kaɗai ba a cakuɗuwa da maza da mata ba. Hatta Annabi Musa, wannan yana nuna mana muhimmanci in ka ga mace ta kame kanta ka taimake ta. A tasha ne, a makaranta ne, a wurin aiki ne, mace mai rauni ce a taimaka mata. Kamar yadda Annabi Musa ya zo taimaka waɗannan ‘yan mata guda biyu. inda kuma karatun mu zaka je jami'o'i ne an je reception wallahi akwai layi ɗaya ake akwai inda ake layi ɗaya mace a gabanka kana bayan wata me aka zo yi an zo boko an zo registration je ka leka ofishin wanda yake karɓar reception da kaga musulmi ne yankun ya leko ta windo ya ce layin maza da na mata da ba zai yi ba da ‘ya’yan mata musulmi da na arna da ‘ya’yan mazajen musulmi da mazajen arna duka ba ma kare mutuncinmu ba ma ba matanmu daraja da kima Allah sauƙi halinmu na Musa da ya ga sun ja gefe sun ja mutuncinsu sun kare kansu sai ce bari ya ce maka musu me ya faru
فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
أنا جينا أنا مرك أنا باني ديو ديت ديا ما كمان one aya ka san mutumin nan ne in ban taka mai birki ba yanzu sai ka ji shi yayi nisa har yayi sanduku annabi Musa ya tashi da kanshi fasaka lahuma sai ji ya shayar da su ruwa abinda ake nufi ya shayar da dabbobin su ruwa dan ya hutar da su ya ce ku yi zamanku kar ku shiga cikin maza kar ku shiga cikin cinkoso ku je ku jira ni a riwaya aka ce da ya je ya tarar da rijiyar akwai wani ƙaton dutse a kan rijiyar wanda sai mutum goma sha ne za su iya ɗage dutsen kawai a kaga annabi Musa ya sunkuya ya yunkura ya mirgina dutsen nan ya ture shi gefe tun daga nan mutane suka tsorata da shi suka ce kai mutum shi kadai wani aikin shi kadai ya zo yi wannan aikin ya ɗauki guga ya rinka ɗebo ruwa sai dai gumi sharkaf yana zubawa wato dabbobin nan suna zuwa suna sha ya yi taimako ya yi agaji ya kuma yi duk abin da zai kama yi فسألهما ثم تولى إلى الظل مالن دي شاهد دروان دبوم يغجي بيز اكو انا مسيني مي انوا سبو دي ياججكي سو سي يكوما جندين انوا يي الدعاء ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ya ce ya Ubangiji dangane da abin da ka saukar a gare ni ayi shi in tunziluhu in khaza'ini karamika ilayya da abin da ka saukar ko za ka saukar na tuskokin karamci duk arzikin da za ka saukar ya Ubangiji ni mabukaci ne ma'ana Allah ka bani alheri inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun wa muhtajun ko wani alheri zaka saukar Allah ina so ka bani mun san me yake nufi da wannan addu'ar malaman tafsiri suka ce abinci yake nema tun da ya taho hanyarsa daga Misra zuwa Madina bai ci abinci ba sai ganye da ruwa. Bayan ya zo ya bar aikin wahala, shi ne ya ɗaga hannu shi ya Allah ka kawo abinci. Shi ne nima anzalta min khair ilayya min khairin faqir. Kamar yadda malamai suka faɗa. Akwai riwaya daga Anas ɗan Malik, yace manzon Allah yana ce Allah ma saka Musa lil jariyataini, yayin da Annabi Musa ya shayar da waɗannan ‘yan mata guda biyu, sun mata walla ila zilli ya nemi inuwa ya je huta, ya yi addu’a ya ce, ya Ubangiji, ni faƙiri ne, ni mabuƙaci ne, duk abin da za ka saukar da alkhairi a gare ni. Annabi ya ce, wallahi tafi ɗaya na dabino bai da shi, tafin hannunsa na dabinon da zai ci wallahi bai da shi. Allah ya karɓi addu’arsa, bari ku ji yadda Allah ya karɓi addu’a.
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
يا شاهد سروة دبوبينسو سن كام حنيا سن تفي سن إسجدا أما تاني بنابي بس في أوريبا suka koma mahaifinsu da ya gansu, ya ce, kai hakkun dawo gida yanzu? Ya yi mamaki ya aka yi suka dawo gida da wuri. Sai suka ce, ai, kaji babu abin da ya same mu. Wallahi wani mutum muka samu mai kirki, ya zo ya ɗiban mana ruwa, wadda dabbobinmu suka sha, ya ce, mu dawo gida kawai. Dattijon nan sai ya ce, aika wa wannan mutumi, aika wa Annabi Musa kenan, a ce masa yana neman shi. Shi ne Allah ya ce, faja'atu ihdahuma, sai ga ɗaya daga cikin ‘yan matan nan guda biyu ta zo wajen Annabi Musa, tamshi ala istihya, tana tafiya a kan kunya, mashil hara'ir. Tafiya na ‘yan mata ‘ya’ya, kamar yadda Umar ibn Khattab ya faɗa, ya ce, kanat mustatira bikumbi dir'iha ay bikamisiha, tana tafiya tana jin kunya yariyar, sai ta ɗauki hannun rigarta, sai ta lullube fuskarta, ta rufe kanta, saboda ba ta so maza su ganta. Wannan yana nuna mana cewa mace mai kunya, mace mai daraja, kuma irin wannan yanayi haka matan mu ya kamata su sifantu da shi. Imam Ibn Kathir ya ce, malamai sun yi saɓani, wai wannan dattijon uban yaran nan waye ne? Wasu sun ce Annabi Shu'aibu ne, wanda Allah ya tura shi zuwa ga ƙasar Madayana, wa ila Madayana a kawo Shu'aiba. Da yawa masu tafsiri haka suka tafi, cewa Annabi Shu'aibu ne wannan dattijon, baban yara ‘yan matan. Hassan al-Basri shi ma kai faɗa, da wasu malamai kamar da Ibn Abi Hatim ya faɗa a cikin tafsiri. Imam Tabarani ya rawaito hadisi daga Maslama ibn Sa'd al-Anazi, yace ya je bakunta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana, sai annabi ya ce da shi marhaban bi qaumi shaib sannu ku da zuwa mutanen annabi shaib wa uktani musa da ƴan mata guda biyu na annabi musa ɗan uwa to kamar dai wannan yana nuna cewa da dadi sai akwai abin cewa kan shi annabi shaib ne dai wasu malaman suka ce in ba shi ba ne ɗan gidan ɗan uwan annabi shaib ne wasu suka ce a wani mutum ne mu'mini mai imani a cikin mutanen annabi shaib wasu malaman kuma suka ce ba annabi shaib ba ne kwata-kwata aida annabi shaib ne aida Qur'ani ya nassar da sunansa ya yi bayaninsa kamar yadda ya ambaci sunansa a wasu wurare hadisan da suka zo suka yi bayani a kan sunan shi ƙarara isassa tare da Musa ba su inganta ba a ƙarshe wasu malamai sun rinjaye cewa ai kwata-kwata ma zamanin annabi Shu'aibu daban zamanin annabi Musa daban ko haɗuwa ba su yi ba tsakaninsu ya kai shekara ɗaruruka ba wai ɗari ɗaya ba ɗaruruka ne da ya za a ce annabi Shu'aibu ne ba annabi Shu'aibu ne zance mafi inganci wani baba ne salihi kawai Allah ya girmama shi wani dawo da ku baya kaɗan ɗazu mun faɗa cewa lokacin da annabi Musa ya shahid da su ɗan ya ɗaga hannu yana gindin bishiya ya ce ya Allah dai abin da za ka saukar a gare ni na alheri na arziki to ina da buƙata malamai suka ce abinci yake buƙata bala'in yunwa yake ji a lokacin ba shi Allah ya karɓi addu'ar ga shi an kira shi inda zai je zai ci abinci kai ba ma abinci ba hamma ta aure ma zai samu Allah ya karɓi addu'a annabi Musa bai daɗe ba a gindin bishiyar nan kawai sai ga wata yarinya cikin ƴan matan nan guda biyu ta taho tana tafiya a cikin kunya da hijabi da afafi da kamewa ba irin sauran mata ba sai ta yi masa amfani da ibara baliga mucisa a taƙaice ta ce inna abi yad'uka bawan Allah babana yana kiranka lilhuduri ilaihi idan ka halarci inda yake liyajziyaka ajran ma sabaita lana don ya maka sakayya dangane da ruwan da ka shayar da mu da dabbobin da ka shayar da mu karanta
falam qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
رشيته وتري وايا ما لم يسكتي سيتي بذي جيبا أيني با نامك أي كيني دل أبياني با لك بذل جيبا ta dage ta ce ka yi haƙuri ka je ni cewa ya ce maka ka zo ya tashi ya tafi a wajen tafiyarsu sai yarinyar ta wuce gaba sai iska take ɗaga jikinta rigarta wannan duk ƙarin bayani ne na malamai kawai don a gane ma'anar aya amma ba Ƙur'ani ne ya zo don nuna jarumin ba saboda kunya irin ta annabi da kamewa irin ta annabi da tarbiyya da ake so a koya mana dangane da kallon mata haram. Sai Annabi Musa ya ce shi ki tsaya, ta tsaya sai ya wuce gabanta. Wuce gabanta sai ta ce to ya za ka yi ka gane garin? Ya ce in mun zo kwana, ki ɗauki ganye ki jefa a ɓangaren inda zan yi kwana, ko ki ɗauki dutse sai ki jefa dama kowa gobe. In kuma ki jefa ba ina nufin na fahimci, kina nufin in ta tafiya ne. Allah ya kakai tafiyar. Bai yadda ta wuce gabansa ba ya ganta. Ɗan uwana, ka ji tsoron Allah. Ɗan uwana, ka shafa wa kanka ruwan sanyi. Yanzu waya kake saya mai tsada, ka yi ta duba hoton ‘yan mata. Ba ka jin cewa wannan idon naka Allah zai tambaye ka. Ana karanta Ƙur'ani ne don a yi aiki da shi, a yi koyi da shi, a samu rahama. Duk wanda yake buɗe hotunan ‘yan mata ko a talabishin ko a waya ko a jarida ko a takarda yana gani, to kamar yana yanka wa kansa tikitin fushi ne da Allah. Allah bai zai barka ba. Haramun wani ma zai ɗauki hoton wata kawai sa DP ɗin waya ce. Haram. Yayin da ya zo ya iso gidan, masu tarihi suke cewa lokacin da ya zo sai da cijan nan sai masa tarba na goma ta arziki, ya kawo mai abinci, ya kawo masa ruwa, ya kawo masa komai. Sai ya ga Annabi Musa ya ƙiyace, sai ya ce babu Allah, bismillah, ka ci abinci. Annabi Musa ya ce ba zan ci ba. Ka duba mutumin da yake kwanci a gindin bishiya, yana jin yunwa, yana cikin bukata, an ɗauko an bashi, ya ce ba zai ci ba. Wannan mataki ne na sama akan imani. Ya ce me yasa ba za ka ci ba? Ya ce aikin da na yi wa ‘ya’yanka ‘yan mata ba na zo gidan nan ne don ka biya ni ba. Ina jin tsoron in na ci abincin nan, aikin da na yi don Allah kamar ka biya ni ne, don haka ba zan ci ba. Tsohon ya ce masa a’a, ba na yi ne don na biya ka ba, kawai ka ci. Annabi Musa ya ce ba zan ci ba. Tsohon ya ce tun na so in shaida maka kafin ka zo da shekaru aru-aru, ni halina ne, ni ɗabi'a ta ce duk wanda izo baƙunta gidana sai na dafa masa abinci, na yanka masa nama ta dabba, sai na mai tarba na goma na arziki. Yaya za ka zo gidana baƙunta? Kana babban mutum mai daraja, in baka abinci ka ce min ba za ka ci ba? Ya ce zan yi fushi, zan ji ba daɗi. Dattijon nan hankalinsa ya tashi, saboda Annabi Musa bai karɓi abincin ba, ba irin ka ba. Kana cewa bismillah, ana ce a ka ce to ya yi kyau, sai ka kwashe ka tafi da shi. Haba mala, haba. Wani ya taɓa gayyata ta, haka muka je wani wurin, ya kawo mana abinci. Wani bafulatani, na ce a alhamdulillah, ina faɗa. Ya ce ok, to a yayi kyau malam, mun gode. Sai ya tattara kayan sai ya shiga cikin gida, sai ya naji haushinsa. Ba gaskiya ne, ƙwarai da gaske. Ni na so ya ɗan lallaɓa ne, ya ce a bismillah bismillah, ashe shi. sai shi ba zan ce dan banza ne ba, kawai wato dan duniya ne kawai. Ka san wasa gaske, kana cewa ba za ka ci ba, sai dauke. Kawai sai ya shiga wani zance. Na ce wannan filatanci na yau kam ya karmi. Wallahi ba ci mina, na so kan da na taɓa ka. Ta horwai, ya hora mini. A nan abinda take so nuna muku yan uwana, abinda za mu koya a wannan kissa, muhimmancin girmama baƙo, muhimmancin mutunta baƙo. Duba wannan dattijo ya ce shekaru aru-aru, duk wanda ya zo gidana sai na ciyar da shi. Amma mu yau Allah ya jarabe mu, ba ma son baƙi da yake nan. In kuma baƙo ya zo mana, to sai mu wulaƙanta shi, bar baƙo cikin yunwa, ba za a karamta shi ba, ba za a kimanta shi ba. Wanda annabi ya faɗa cewa alamar imani ne girmama baƙo. Duk inda baƙo yake mutunta shi ake yi. Kuma ina gaya muku, girmama baƙo dole ne. Kuma an faɗi siffar manzon Allah da karamcinsa, shi mutum ne mai girmama baƙi. Da haka ku mutunta baƙinku, ‘yar uwarka ce, ɗanin babanka ne, abokinka ne, wani dangi ne, wani maƙoci ne, abokin karatu ne, ko ma me ya kawo maka ziyara, ɗauki abin da kake da shi ka ba shi. An gaya mana tarihin sahabbai wajen girmama baƙo, wallahi mutum zai zo iya abin da ya mallaka ne a gidan shi na abinci, sai ya hana ‘ya’yansa su ci, ya hana iyalinsa da matansa su ci, ya ɗauko iya abin da ya mallaka ɗin ne ya ɗauka ya ba baƙo. Shi da matar su koma gida su kwana da yunwa, suka ce su in dai baƙonsu ya ci ya sha, to ko ba a ƙoshi suke ba za su gaya wa cikinsu sun ƙoshi. Yau fa mu in muka yi baƙo ko ruwan sha ba ma ba shi. Wallahi sau da yawa za ka je baƙunta gidan wani, kana zuwa sai zai ɗebe ka da surutu, ruwa ya kawo maka ba zai kawo ba. Amma kun sani tarbiyyar da iyayenmu suka yi mana, wallahi ina iya tuno ma yanzu haka a ƙwaƙwalwata, muna yara ƙanana, iyayenmu da an yi baƙo ko baƙuwa, sai ka ga an je an ɗauko kwanon sha, irin kwanon sha ɗin nan mai marfi, sai a ɗauko sai a wanke, sai a cika shi da ruwa, sai a zo a ajiye wa baƙo. Talauci, talauci da rashi, ba abin da za a iya bashi a lokacin sai ruwa. Kai wallahi yawa-yawan mu a gidajenmu akwai randa, randa ce ta baƙi, in baƙo ya zo saboda kada baƙo ya rasa ruwa. Nan garin komo a da a shekarun baya an yi tsananin rashin ruwa shekaru 40-30 da wani abu. Rijiyoyinmu ba sa kawo ruwa, kuma in sun kawo ruwan toka ne suke bayarwa ko ruwan kanwa, ruwan bai da daɗi, kwata-kwata ruwan bai da daɗi. Sai daga baya ake tonan rijiyoyi ko ake zuwa kwari a ji daɗi ba. Amma ruwan baƙo daga kwari ake kawo shi, ko a siyo na tanki, in tanki ta zo daga Gombe ta shigo da ruwa, sai a bi layi a siya, sai a ajiye randa guda saboda baƙo. Ba fiya wuce a lokacin ba ruwan roba babu kaza. Idan ku baƙo zai kwana, to daman abincinsa da wuri an gama yi masa. Iyaye cewa suke idan abincin mutum goma za a yi a gida, to a yi na mutum 11 saboda ko baƙo zai zo. wallahi abin da ke kenan Allah ya musu albarka iyayen abin da basu yi ba na mutunta babu amma yanzu abubuwa sun canja da duk wani gari da ka sani akwai gidan baki duk gari duk ƙauye in ka shiga gwamnati da sarakuna suna ware wuri na baki saboda matafiyi ko ɗan kasuwan da ya zo ya ci kasuwa mota ta tafi ta bar shi ko ɗan kasuwan da ya zo kasuwanci jinya ta kama shi bai iya bin motar garinsu ya koma ƙauyensu ba a gidan baki yake kwana amma yau ina wannan tarbiyyar babu ta tafi don haka mutunta baƙinmu mu kimanta baƙinmu mu darasta baƙinmu wani kuma zai ajiye baƙo a tsoron ƙofar gida bai zai kula da shi ba ana ba da labarin wani baƙo Allah wani baƙo gari ya waye yana jiran abin karyawa ba su kawo ba sai ga wata yarinya tana ta gaskiya da abinci ta je ta dawo ya zauna dai yana jira sai ƙarshe dai ya ce ke abincin nan na waye ne ta ce ake na kai ya ce an je shi ana ya ce ajiye ya ce je ki kawo ruwa a buta ta ce aike na aka ya ce ajiye na ce anan wurin ya wanke hannunsa ya tada abincin nan ya ce aikin banza aikin wofi a zo ajiye mutum yana cikin yunwa wani kuma gida ne irin na 'yan birni ya shiga su ba sa tashi sai bayan 11 rana karyawa kuma 12 da rabi ake karyawa shi kuma ya zo daga ƙauye ya zo ba kwata mutumin ka tun da asuba ya zama da aka kaci ba yana jira a kawo masa ɗumame tun da asuba shi ya saba a ƙauyensu ana dawowa asuba mata suke ɗora tuwon ɗumame a bararraka shi saboda a ci tun ƙarfe 6 a tafi gona gogon ka da katifa mai kyau an ajiye masa ya kasa kwanciya a kanta ya tashi ya zauna ya ɗage labulen ɗakinsa yana jira yana ta duba agogo shiru ƙarfe 9 shiru 10 shiru masu gida suna ta bacci to gidan yan boko ne ba sa tashi sai 11 mace ba ta ɗora abin karyawa ma sai 11 da rabi 12 ake ɗorawa da an ci abincin karyawa 12 sai a ta masallaci shi kenan abincin rana ba sa ci sai bayan la'asar 'yan boko abincin daren sai sun gama kallo 12 da rabi ƙarfe ne suke ci ba wannan ya ce kai yace ba zan iya zama bizai iya zama a garin ba ya haɗa kayan shi har tafiya ya ce wallahi yace bizai iya yi ba an kore shi a dole da nan Musa ya zo sai ya ba shi labari falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas yace kaji abin da ya faru ni mutumin misrani kuma an samu kuskure naje na yi kisan kai sai na ji labari fir'auna yana nema na da shi da mutanensa suna shawara za su halakar da ni shi ne na fito na zo wannan gari kai kuma yanzu nan na zo wannan ƙauye na same ka lamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasas sai tsohon ya ce shi la takhaf kar ka tsorita najawta min alqawmi zalimina ka kubuta daga mutane azzalimai ya Musa kar ka ji tsoro daga fir'auna Allah ya kubutar da kai da dubun azzalimi gabaki daya. Wannan dattijan ne ya ga annabi Musa, ya masa albishir ya ce, to yau ka kubuta. A lokacin annabi Musa yana buƙatar mafaka, yana buƙatar inda za a taimaka masa a rayuwa, saboda ya fito daga Misira yana tsoro. To yanzu ga abin da Allah ya yi, ya zo gidan mutumi kuma ya musu albishir, ya za a yi sai karfe.
قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين.
To sun ci gaba da labari, lokaci kuma ya ƙure mana, za mu dakata a nan insha Allah. Ina ba da hanzari saboda mura da ta kama ni, na san ba za ku ji daɗin karatun ba yau. To kuma ni ma ba zan iya ba ku turo kai tsaye. Na ce bari zo mu ɗan lallaɓa a haka. Amin suma amin. Ai muran nan a wannan teburin aka miƙa mu ita. Wallahi Allah ne ya jarabe ni da wani mai nuna min ruwa a nan gefe na. Wallahi malam ashe guba yake zuwa mini. Kullum sai ya taho da ruwan sanyinsa a gora. In na yi karatu, na yi karatu, in ya bani na sanyin nan na sha, ko ga na yi haka ba? In ka ga na yi haka da hannuna, ina na fi ƙaro ruwa. Wallahi sai jiya ruwan sanyin nan ya fara tambaya na. Yanzu yau da na zo zuwa sai na yi maganinsa, sai na da kocitta da tafarnuwa da kanamfari da masoro, kafin ya fara ɗora min ruwa, na ce fara zuba min wannan dakin ɗin tukunna. To shi ne ka ji na sha ma ka samu wannan karatu. Kuma daga nan za mu ci bugawa da kai har a rufe karatun nan. Ka kawo ruwan sanyi, ni kuma kawo maka ruwan cita. Insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.